الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 1 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar dan uwa dangane da wani haƙƙi da Allah ya wajabta mana daga cikin haƙuƙuwan manzansa wanda ke kanmu, shine yi masa salati a duk lokacin da muka ji an ambaci sunansa. Shin yi masa wannan salati ya takaita ne a lokacin da ake karatu a gabanka kaji an ambaci sunansa kai masa salati, ko da ta hanyar rediyo? Abinda za mu ce, ko a cikin waka kaji an kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da akwai kiɗa akwai busa a cikin wakar, to in dai sunan shi dai ake nihi, shi aka kama sunan shi, to haƙƙi ne nashi akan mu mai masa salati, tare da cewa ba mu yadda ba mu amince ba dangane da duk wannan abin da aka cudanya shi da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kiɗa da busa, kuma tare da ya wuce gona da irin da suke yi a cikin yaban, na a ɗauki haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ba manzonsa, ma'ana a ɗau manzon a wuce da shi matsayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aje shi. Don haka dai a taƙaice, kowane hali kake ciki, indai aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to haƙƙi ne nashi akan ka kai masa salati. Don haka, kamar yadda bayani ya gabata, hatta a cikin sallah, don haka shine mai akdari yake cewa wa man sami'a dhikra Muhammadin wa huwa fi salati fa salla alaihi fa la shay'a alaihi. Duk wanda yaji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin sallah, ya masa salati, ba komai akan shi na kabli ko ba'di. An gane ku? Don haka kenan kauli ne su aka dan malamai suka tafi akan cewa kauli ne wanda yake am lafazi ne am da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yace wanda yafi kowa ruwa daga cikin al'ummata wanda za a ambace ni, a ambaci sunana ba tare da ya min salati ba. Kuma da hadisin da Jibrilu alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar masa da wani sako, wanda sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau matattakara ta farko daga cikin matattakara ta mimbarinsa, da mai iya adadin matattakara uku ne. Na farko ya ce amin, da ya taka ta biyu ya ce amin, na uku ya ce amin. Da ya sauko suka tambaye shi suka ce, ya Rasulullahi, mun ji kana amin amin amin, amma ba mu san ba me ya faru. Manzon Allah ya ce, Jibrilu ne alaihi salam ya zo ya isar mun da sako, amin ta farko da na faɗa. Jibrilu ne alaihi salam ya ce da ni, Ubangiji ta'ala ya ce in ce da kai, duk mutumin da azumin Ramadan ya zo ya kama har ya wuce, bai yi ƙoƙarin aikata wani aiki wanda zai zame masa sababin samun gafara ta Ubangijinsa, Allah ya nisanta shi ya dada nisanta shi ga rahamarsa. Jibril ya ce mun in ce amin, nace amin, kware Allah ya karba. Amin ta biyu yake cewa Jibril ya ce mun Ubangiji Ta'ala ya ce duk mutumin da ya riski mahaifansa suna raye ko ɗaya daga cikin su uwa ko uba bai musu biyayyar da za ta sa su dace da gidan aljanna, ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama, Allah ya nisanta shi ya dada nisanta shi ga rahamarsa. Jibril ya ce masa ce amin, ya ce kwarai. Manzon Allah ya ce amin. Amin ta uku shine ya ce duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba, shi ma Allah ya nisanta shi ya dada nisanta shi daga rahamarsa. Ce amin. Manzon Allah ya ce amin. Na'am.
Wannan ba cikin sallah ne, imai karanta ayat da ke ambaci sunan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A da hankali duk da salati ba zai bayyana
ba. Ba bayyanawa ba za a yi salatin, haka za ku yi shi a goye. Kamar misali a cikin sallah haka an ambaci sunan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba maganar kowa ya daga murya ya masa salati domin akwai kishiyoyi shi. Dadin fa'ida a nan, ko wajen kabbara ta dukawa da tasowa, so da yawa za ka ji wani kana sallah a kusansa dukawar da za a yi sai ya bayyana Allahu akbar Allahu akbar, wannan duka bai yada cewa. Magabatan kwarai suna yi amma ba sa daga murya yanda junansu zai ringa tashwishin juna. Kwarai. Na'am. Wai shin akwai bambanci tsakanin wanka na janaba da wanka na biki da wanka wanda yake na yankewar jinin al'ada? A takaice abinda muke so mu sani, duk wani wanka wanda yake na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce, ba su da bambanci. Yanda za ka yi wankan janaba haka mai al'ada za ta yi, idan jinin al'ada ya yanki haka mai jinin biki, haka mai wankan Juma'a, haka mai wankan ɗaukan harami, haka mai wankan sallar Idi, haka wanki mamaci. Duk wani wanka wanda aka shar'anta sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne, yanda kake wankan janaba duk wani wanka na ibada haka za a yi shi. Iya abin da yake bambanta su wato ita ce niyya. Wannan wanka ne wanda yake na wajibi, wannan kuwa wanka ne wanda yake na sunna mustahabba, amma bangaren kaifiya da sifa duk ɗaya ne, ba su da bambanci. A inda ke akwai ɗan bambanci a wajen macen da ta gama jinin al'ada ko kuma jinin biki, wannan su ne a magana wadda take mafi rinjaye, wanda dalilai daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar dole sai ta kunce kanta. An gane ko a duk lokacin da mace ta gama jinin al'ada ko jinin biki, in za ta yi wannan wanka dole sai ta tsihe kanta, kamar yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Aisha, wanda ya gabata a darasin mu na Bukhari, da kuma kasancewar mace in Allah ya mata rasuwa inda kiso a kanta, shi ma dole sai an kunce, shi ma sai an kunce a wanke gashin, sannan a yi kamun uku a jefi ɗaya, biyu kenan a gefe dama da hagun, ɗaya kuma a nasiya shine kenan kofuwar kai, sannan sai a haɗe su sai a jefa su baya, kamar yadda ya gabata a darasin mu na Abdullahi da aka hadisin Ummu Adiya. Kamar kaka ta ce ba ta sa hijabi, bakin gwiwa a to ai baka ce ba ta ce ba ta sa hijabi, ta ce ita ba za ta sa dogon hijabi wanda zai kai ƙasa, iya hijabin ta zai tsaya bakin gwiwa. To abinda muke so a nan sai ya zamanto daga gwiwar abin da yi ƙasa, tufafin da za ta sa ya zamanto tufafi ne mai faɗi wanda zai rufe hadduga diganta, wanda ba zai siffanta jikinta. An gane ko? Lalle iya abinda aka san hijabi, mace ta sanya tufafi wanda yake mai faɗi, wanda yake mai kauri, wanda ba zai zamanto ba transparent a ringa ganin abin da ke bayan shi, kuma kar ya zamanto kenan wanda zai liƙe da gangan jikinta kenan ya ringa siffanta jikinta. To in dai mai faɗi ne, ya rufe jikinta tun daga sama har izuwa, tun daga kafaɗinta kenan har izuwa gwiwa, to ƙasa sai ta sanya kuma abin da zai rufe har izuwa wato diddiganta, kuma ya zamanto kenan mai faɗi ne. Idan dai haka ba laifi ba ne, ba za ka tilasta cewa dole sai ta sa tun daga sama har ƙasa yana jan ƙasa. tare da cewa haka kin aka fuso. Kamar wani irin jan hankali, tunda an riga an siffanta yadda hijabi yake a shari'anci, ya zamanto mai fadi kuma kar ya zamanto sarasara wanda zai riga siffanta jikinta. Kenan shine wannan ka'ida, duk wanda ta sa wanda ya sha bamban da haka, in ma wanda za a ringa ganin abin da ke bayan shi, ko wanda zai ringa dikewa da jikinta yana siffanta jikinta, wannan ba ta bada ba iya abin da Allah ya wajabta mata. An gane ku? Wannan kenan in muka yi maganar tun daga kafada, shi kuma daman rufe kai wannan dole ne ya zamanto daidai da gashi ɗaya na ta karta bayyanar da shi, kuma iya abin da za ta iya bayyanawa shi ne kenan fuskarta. In aka ce fuska kenan tsawonta kamar yadda yake a cikin arwalla kenan, daga daidai inda gashi yake fitowa har izuwa ƙarshen haba. Faɗin fuska shi ne daga wannan kunne izuwa wannan kunne. Kenan kunnuwa ba bayyana su za ta yi, dole su ma rufe su za ta yi. To shi ne wannan kenan ta sanya, shi ne ake kiran shi da burko. Idan aka ce burko, wato shi ne kenan ɗan kwali wanda yake rufe kai, ko kuma ana kiran shi khimar, wanda zai rufe kai kenan har izuwa wuya. Sannan shi kuma in aka ce jilbab, shi kuma tun daga kafada kenan, babban hijabi da ake sawa tun daga kafada wanda yake rufewa har izuwa ƙasa, shi ne ake kiran shi jilbab, wanda jam'insa shi ne jalabi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Can kuma me yake cewa, wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Khumur jam'i ne na khimar. In aka ce khimar kenan shine dan kwali wanda zai rufe kai har izuwa wuya. Na'am. Sanya niqabi sunna ce mustahabba, an so mace ta sa. An gane ko? In ta sa ta kyautata, idan ba ta sa ba kuma ba laifi ba gare ta. Bayani ya gabata akan wannan mas'ala, ba dole bane ba mace ta sanya niqabi kamar yanda wasu malamai suka wajabta, babu dalilin kuma da ya wajabta, kamar yadda malaman Saudiya suke kan wannan fatawa, su dole ne mace ta sanya niqabi. Alhali ko babu dalilin da ya lazumta mata Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka suka kai ruwa rana tsakanin su da Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa akan wannan mas'ala. Har ma suka kausasa harshe akan sa, suka ce yana kiran wato wai matan mu'minai izuwa tabarruj, shine ma'ana fitowa zirara. In aka ce tabarruj shine fitowa ba tare da tufafi wanda yake na shari'a. To don haka da ya tashi mai da musu martani, shi ma bai yi da sannu ba, kwarai ya kausasa halishi sosai. Idan kana so ka ga haka, sai ka karanta littafin sa mai suna Ar-Raddul Mufhim. Ar-Raddul Mufhim littafi ne wanda yake mujalladi ɗaya, kuma ya tsawaita bayani akan wannan, wanda asali littafi ne mai suna Jilbabul Mar'a Al-Muslima. Anan sai da ya koro da dalilai sama da 20 waɗanda suka tabbatar da fuskar mace ba al'aura bace ba, wanda kaɗan daga cikinsu sun gabata a cikin darasanmu, irin lokacin da wato Al-Fadl ibn Abbas, wanda ana kan hanyar tafiya wata mata ta tsaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana goye da Al-Fadl, take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatawa. Al-Fadl sai ya kwara mata ido yake kallonta, manzon Allah sai yake juyar da kanshi, Allah sai ya waiwayo, manzon Allah sai ya kare juyar da kanshi, kai har dai wato amminsa Al-Abbas ya damu. Uban Fadl ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana akan haka, manzon Allah ya nuna masa illar. To dan haka inda fuskar mace al'aura ce, malamai suka ce kai tsiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarce ta, saboda ka'ida la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, wanda irin waɗannan dalilai in ka koma a cikin wannan littafi zaka samu sama da dalili 20 wanda suke tabbatar da cewa ba al'aura bace, wanda kuma akwai maganganu na magabata hatta da waɗannan al'a'immatul arba'a al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad da al-imamu Abu Hanifa gaba ɗayan su sun tafi akan cewa fuskar mace da tafukan hannunta ba al'aura bane ba, kamar yanda suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, shine suka ce fuska da tafin hannu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul muhsar, littafin da ke bayani game da mutumin da aka tsare shi akan hanya, aka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma domin yin haji ko umra. Mun tsaya karshen wato babi na uku kai tsaye insha Allah ta'ala, yau za mu tashi farkon babi na hudu. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح هو بن عبادة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو مهصر نهره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلا. وقال مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي وغيره ينهر هديه ويهلك في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نهروا وهلكوا وهلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يقودوا له. والهديبية خارج من الحرم. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة إن سددت أن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بي أمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحل بي أمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع الأمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. ما لن الله يجيك أن ساكي تشيوا وانن بابيني واندكي بياني دنغني دا abinda wasu daga cikin magabata suka fada cewa laysa alal muhsari badal, duk mutumin da aka tsare shi akan hanya aka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma domin yin haji ko umra, cewa laysa alaihi badal, wato babu wata fansa da zai bada, an gane ku, ko kuma babu wani abu na musanya akan shi da za a ce dole sai ya dawo, wato ya sake wannan wato haji da yayi niyyar yi ko umra ci, kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Lafazin al-muhsar kamar yanda bayani ya gabata ismul maf'ul ne wanda an ciro shi daga al-ihsar. Al-ihsar shine a tsare abu a hana shi yayi gaba. To dan haka idan aka ce al-muhsar kenan wanda aka tsare shi aka hana shi isa ɗakin Allah mai alhurma domin yin haji ko umra, wanda abubuwan da ke tsare mutum ya hana shi isa zuwa ga manufarsa ta haji ko umra, kamar yadda wasu malamai sun takaita akan cewa sai dai idan abokan gaba ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6 abokan gaba kafiran Makka sun tsare shi a dawan da ake kiran shi Hudaybiya, suka hana shi shiga birnin Makka. To dan haka wasu sai suka takaita suka ce sai dai idan abokan gaba ne. To amma magana mafi rinjaye, kamar yanda mafi yawan malamai suke kanta, bai takaita ba akan abokan gaba. Haka zaka kiyasta mutumin da rashin lafiya ta hana shi ya isa, ko kuma bacewar dukiya, ko hallakar abun hawa, an gane, ko wani uzuri wanda yake na daban. To wannan duka zaka iya kiran shi da Musa. Shine anan wato malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake cewa innamal badal, kusan da cewa wato masanya, an gane ku, na tabbata alaman naqaba hajjahu bitadabbur, na tabbata akan duk mutumin da ya warware hajjin sa wato game da wani jin dadi. Me yake nihi da jin dadi? Ana shine saduwa da iyali. Mutumin da yake cikin haji ko yake cikin umra, in haji ce kafin yayi tawaful ifada, idan ya kusanci iyalinsa ko da bayan yayi jifa na ran 10 ga wata, to wannan ya tabbatar da cewa haji ta baci, kuma dole zai bada, wato dole zai sake wannan haji a shekara ta baki, sannan kuma dole sai ya bada fidiya, an gane ku, sai ya yanka rago. Kenan mutumin da kafin yayi tawaful ifada ya kusanci iyalinsa, wannan ya bata hajjinsa. Shine yace innamal badalu ala man naqaba hajjahu bitalazzu, kusan da cewa bada zawwa da masanya canji kenan na haji ko umra, na tabbata akan mutumin da ya warware hajjinsa game da jin dadi, shine saduwa da iyali. Idan ko umra ce, duk mutumin da ya sadu da iyalinsa kafin yayi safa da Marwa bayan yayi tawafi, to wannan dole sai ya sake umra, kamar yanda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo Makka, farko manzon Allah yayi dawafi, da yayi dawafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je safa da Marwa, da ya gama sannan manzon Allah yayi sai, kamar yanda aka ma Abdullahi dan Abbas, wannan Jabir ibn Abdullahi al-Ansari tambaya, shin mutum yakan iya zuwa ya sadu da iyalinsa bayan yayi dawafi kafin yayi safa da Marwa, sai ya zo da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi? Aka ma Ibn Umar wannan tambaya, shi ma sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ya yi dawafi, manzon Allah bai kusanci iyalinsa ba, ya je safa da Marwa, sannan ya je ya yi saisaye, ya ce kuma tabbas ku jama'a ta mu'minai kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan duka suna tabbatar mana cewa baya halatta dan ka gama dawafi a umra kafin safa da Marwa ka kusanci iyalinka. Idan ka yi haka, ka bata umrarka. In haji ce kenan kafin tawaful ifada, in dai mutum ya kusanci iyalinsa to ya bata hajjinsa, kuma dole ya zo da madadinta a shekara ta bade kenan. Sai ya ce fa amma man habasahu uzr aw ghayru zalik, yace sani dai duk mutumin da wani uzuri wato ya tsare shi, kamar abokan gaba kenan suka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma, aw ghayru zalika, ko kuma abin da yake kama da haka kenan, rashin lafiya ko bacewar dukiya ko kuma hallakar abun hawa ko kuma wani uzuri na daban, kamar misali kankara nish da take sauka ta tsare hanya da sauransu. To wannan duka uzuri ne wanda yana ba mutum damar kenan ya kunce harami. Shine yace fa innahu yahillu, duk wanda ya samu kansa a irin waɗannan uzuri wato zai kunce haraminsa, an gane ko, daga inda uzurin ya gitta masa. Idan dukiya ta bace kawai kai tsaye, kai kuma baka da halin da zaka iya isa, shikenan sai ka yi baya. Sai yace wala yarji, kuma ba maganar cewa sai ya koma ya sake wannan haji, an gane ko, ba maganar sai ya koma ya sake. Tare da cewa an rawaito a cikin wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas, sai yake cewa fa in kanat hajjatal islam fa alaihi qada'uha, in wannan hajjin tashi wanda uzuri ya gitta masa ta kasance hajji ce ta musulunci, ma'ana bai sauke fardi ba, to wannan na kan shi a shekara ta baki idan Allah ya bashi dama ya ji wato ya rama. Sai ya ce wa in kana ta gair al farida, in ko ba hajji bace wanda take ta farilla, ta nafila ce daman zai ji, yace fala qada alaihi, ba maganar wato ramuwa. Don haka yace fa innahu yahillu, zai kunce haraminsa daga inda wannan uzuri ya gitta masa wala yarje ba maganar kuma ya koma a shekara ta baki cewa ya rama kenan sai inda hajji ce ta farilla sai yace wa in kana ma aku hadiyun wa huwa muhsar idan kwa wato akwai hadaya tare da shi a lokacin da aka tsare shi abokan gaba ko rashin lafiya ko wani uzuri wanda yake na daban in akwai hadaya tare da shi yace na harahu sai ya soke hadayar anan an gane ko ya soke ta ya raba ma duk wasu miskin ne da ya samu wana in kana la yastabi'u an yaba asbihi in ya kasance ba shi da ikon da zai aika wannan hadaya a je da ita nan mina ayi a soke ta an tsare shi shi ba shi da halin da zai aika wannan hadaya kenan a inda aka tsare shi a nan sai ya soke hadayar ya raba ta ga waɗanda suke mabukata wa in istafa'a an yaba asabi in kwa ya samu damar da zai bada ta ya aika a kai ta can wurin yankan ta kenan harami a soke ta malam yace lam yahilla yace ba zai kunce harami ba sai ya ci gaba da jira hatta ya buluga hadiyu mahilla sai hadaya ta isa wurin yankan ta kenan anan misali inda uzuri ya gitta maka kuka ya da zango daga nan iya abin da ya rage muku na tafiya zuwa Makka za a yi tafiyar kamar kwana biyar haka misali to kai ko akwai hadaya tare da kai kuma ka samu mutumin da zai isa wanda shi uzuri bai gitta masa ba kuma ya yarda ya amince in ka bashi hadayar zai tafi da ita ya kai ta can a soki to sai ka bashi kenan anan ka samu dama amma ba za ka kunce harami ba sai ka yi jira ka kiyasta waɗannan kwanuka kwana biyar da ya rage musu su isa ranar shidda kenan a ranar sai ka kunce harami domin a iyarin jayin zatanka sun isa sai ka kunce harami menene kunce harami shine kai aski ka yanke farce da sauran da duk abubuwan da aka hane ka to a wannan lokaci sun zamanto halak don haka shine sai yake cewa wa inistaqa in ya samu damar an yaba asabihi da zai aika hadayar tashi a kai ta can wato harami na Makka kenan anan mina a soke ta lam yahilla kenan ba zai kunce harami ba hatta ya buluga hadiyu mahilla wato sai hadaya ta isa wurin yankanta kenan shine mina wa qala malik wa ghayru wato al-imam malik da wani daga cikin magabata shine al-imam shafi'i sai yace yanharu hadiyahu wato shi mutumin da aka tsare kenan kuma alhali akwai hadaya tare da shi abinda al-imam malik da wasu daga cikin malamai cewa suka yi yanharu hadiyahu kawai sai ya soke hadayarsa wa ya halika fi ayi mawdi'in kana a duk inda yake kenan kawai inda wannan uzuri ya gitta nan zai kunce haraminsa ya soke hadaya yayi aski wala qaba'a alaihi kuma ba maganar ramuwa a fadar wato al-imam malik da wasu daga cikin magabata ba ma maganar cewa sai ka aika ta anan inda uzurin ya gitta maka anan zaka ya da zango kai aski ka soke wannan ka soke hadiyarka kai aski sannan ka kunce harami illa kasancewar wasu ba suna ganin cewa dole ne ba maganar ka soke hadaya anan sai ka aika ta an kai ta can wurin yankanta to amma fada wadda take ta Abdullahi dan Abbas ita ce wadda malamai suka dogara akan ta saboda shine yayi bayani daki daki in kana da halin aika hadayar akai ta can wurin soke ta a soke to wannan ba za ka kunce harami ba sai ta isa wurin yankanta idan ko baka da halin da zaka aika ta kenan a inda uzurin ya gitta a wannan wuri zaka soke hadayarka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to amma shi al-imam malik tayi ba ma maganar cewa ka aika ta kenan anan zaka soke hadayar kai aski sannan ka kunce haraminka sai yace wala qaba'a alaihi kuma ba maganar ramuwa kaga kenan anan maganar al-imam malik da ta Abdullahi dan Abbas kusan daya ce ba maganar cewa ka dawo karama kamar yadda wasu malamai suke ganin cewa dole sai ka dawo karama hujjar sa al-imam malik sai yace li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu bil hudaybiyyati naharu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa lokacin da kafiran makka suka tsare su a hudaybiya suka hana su isa makka a shekara ta 6 lokacin da suka zo domin yin umra naharu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa gaba daya suka soke hadayensu wahalaku wato suka aske kawunansu wahallu min kulli shay sannan kuma suka kunce harami game da dukkan komai ma'ana duk wani abin da da ya zamanto haramun akan su to a wannan lokaci ya zama halal qabla tawafi kafin su isa makka su je su yi tawafi wa qabla an yasila alhadiyu ila albayti kuma kafin hadaya ta isa wato izuwa kenan dakin Allah mai alhurma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gaba ɗaya kowa ya soke hadayar sa kuma kowa ya yi aski ba tare da sun isa sun yi tawafi kuma ba tare da an kai hadayar can wurin yanka an soke ta wannan ita ce hujja ta al-Imam Malik yace thumma lam yuzkar anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amara ahadan an yaqdu shay'an wa la yaudula sannan ba a ambata ba daidai da hadisi ɗaya babu wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa cewa a shekara ta bude su zo su rama wala an yaqud kenan wala yaqudu lahu ay wala an yaqudu lahu an gane ko nan kenan sai ka kaddara an wala an yaqudu lahu manzon Allah kuma bai ce da su ba ku dawo baki ku rama wannan umra dan haka kenan anan ba maganar ramuwa inda uzurin ya gitta anan mutun zai kunce haramin sa to shine anan wato malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wato ya faɗa lokacin da ya fita izuwa birnin Makka mu'tamiran fil fitina da nihin yin umra a zamani wanda yake na fitina wanda bayani ya gabata fitinar wato lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wato ya kai ɗauki na yaƙi izuwa birnin Makka domin wato shine kawar da Abdullahi ibn Zubair wanda a matsayinsa shine Amirul Mu'minin a birnin Makka da Madina wanda mutanen Makka da Madina sun yi masa mubaya'a cewa shi shine shugaba tare da cewa mutanen Sham da sauransu su ko sun yi mubaya'a ga Abdul Malik wato ibn Marwan ba wannan shekara Hajjaj ya kai farmaki na yaki birnin Makka shi ibn Umar yayi niyyar fita yaje wato domin yin umra sai ƴaƴansa da Salim da Abdullahi a wata riwaya da Ubaidullahi sai suke bashi shawarar cewa abin da ya dace baba ka zauna domin zamanin zamani ne wanda yake na fitina muna tsoron karkaje a tsare ka a kasa ka kasa isa to shine shi Ibn Umar sai yake fada ma ƴaƴan nasa sai yace musu in sudittu anil baiti in har an tsare ni an hana ni isa zuwa Ka'aba yace sana'ana kama sana'ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai mu yi kamar yanda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6 kenan lokacin da muka zo domin yin umra fa ahalla bi umratin min ajli anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin amal hudaybiya a lokacin nan ibn Umar sai ya dauka kamuriyar sa game da yin umra yace labbaika umratan labbaika umra saboda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta Hudaybiya kenan shekara ta 6 wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryar sa game da yin umra yace labbaika umra wannan zamu ga irin tsantsar koyi na magabata mazanjiya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku shine yace fa ahalla bi umratin min ajli anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana ahalla bi umratin amal hudaybiya ya dauka kamuriyar sa game da yin umra saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6 wato shi ma yayi niyyar umra abinda yace labbaika umra thumma inna abdullahi ibn umar sannan abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda nazara fi amri wato sai yayi nazari game da al'amarin sa da umra ce kadai yayi niyyar yaje fa qala sai yace ma amruhuma illa wahid to ai al'amarin umra da haji bi zamanto ba face duk ɗaya an gane ku duk abin da ke samun mai haji mai umra yana samun mai haji kamar yanda mai haji mai umra in an tsare shi mai zai dawowa zai to haka shi ma mai haji faltafata ila ashabi lokacin nan sai ya waiwaya zuwa ga jama'ar sa wanda suke tare da shi faqala sai yace ma amruhuma illa wahid yace kai jama'a ku san da cewa lamarin haji da umra bai zamanto wafa ce dudde ne duk abin da ya faru a umra yakan iya faruwa a cikin haji kuma ba bambanci sai yace ushidukum ina tabbatar muku anni qad awjabtu al-hajja ma'a al-umra ni na wajabta ma kaina haji wato tare da umrar da na dauka kamarya a lokacin nan sai yace labbaika hajji wanda wannan bayani ya gabata mutumin da ya dauko niyyar umra kafin ya iso makka koda ya iso makka kafin ya fara dawafi yakan iya biyo baya da niyyar haji kenan ya zaman to mai kirani an gane ko dan wasu malamai cewa suka yi in ma ya fara dawafin in dai kafin ya gama a wannan lokaci yakan iya biyo baya da niyyar haji kenan sai ya zaman to qarina mai kirani ya hada haji da umra gaba daya a niyya shine yace musu ushidukum ina tabbatar muku anni lalle ni qad awjabtu al-hajj ma'a al-umra na wajabta ma kaina haji wato tare da umra kuma fafa lahumu qawafan wahida wato sannan ibnu umar wato sai musu dawafi dawafi daya wanda bayani ya gabata duk mutumin da ya zaman tume kirani wanda ya hada haji da umra aniya daya to iya abin da yake kansa dawafi daya yake kanshi safa da marwa daya idan yazo birnin makka zai yi dawafi wannan ana kiran shi dawaful hudu wannan matsayin sa wato wajibi ne daga cikin wajibatul haji ga wanda yake mai haji ifradi da wanda yake haji kirani amma dawafin sa wanda ke matsayin dawafi na haji da umra shine kenan a ran 10 ga wata da zai zo yayi dawaful ifada yayi safa da marwa wannan dawafi da wannan safa da marwa shine na hajjin sa da umrar sa gaba daya kamar yanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don haka dan bai yi dawaful hudum ba wannan babu komai a kansa illa kasancewar da yake yana daga cikin wajibatul haji wato sai an bada fidiya shine sai yace wara'a anna zalika mujzi'un anhu kuma yana kudirin cewa wannan dawafi nasa daya daya da wato ya isar masa game da hajjin sa wato da umrar sa wa ahada kuma ya bada hadaya domin bada hadaya wajibi ne akan mai kirani da mai tamattu'i kamar yanda bayani ya gabata to dan haka a takeice wannan hadisi da malam ya shigo da shi abin da yake tabbatar mana ba maganar kenan canji ko mu ce sakewa haji ko umra akan duk mutumin da aka tsare shi kamar yanda shi ibnu umar yace ma amuruhuma illa wahid haji da umra dukkan su lamarin su daya ne kamar kuma yanda ya gabatar da athar kinnan da hadisin abdullahi dan abbas da fatawa ta al-imamu malik wato da al-imamu shafi'i don haka al-imamu shafi'i shi ma ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala al-imamu shafi'i a cikin littafinsa al-umm yake tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai a hudaybiya aka tsare shi dan haka kuma sai yake cewa wal hudaybiyatu kharijun min al-haram al-imamu shafi'i yace ita hudaybiya abu ne wanda yake tabbas a wajen harami take ba a cikin sa ba kenan dan haka kuma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadiyar shi kenan ba maganar cewa sai ka aika ta an gane ko tare da cewa akwai hadisi wanda yake ingantacce ne al-imamu nasa'i ya fitar da shi wato daga najiya ibn jundub al-aslami lokacin da aka yada zango a nan Hudaybiya shi najiya yace ya rasulullahi ai kani da hadaya inje can wato harami in soke ta manzo Allah yace masa jeka to wannan dalilin shine dalilin da wasu malamai suke ganin cewa duk mutumin da aka tsare in dai akwai hadaya to bayya halatta yanka ta dole sai an kaita kamar yanda malaman Hanafiya suke kan haka to amma al-Imam Shafi'i sai ya kafa musu hujja da fadar Ubangiji ta'ala humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla Ubangiji ta'ala yake bayanin cewa waɗannan jama'a dai kar ku manta sune waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su suka kafirce ma manzansa kuma sune waɗanda suka tsare ku game da isa masallacin Allah mai al-hurma ga hadaya wato tana daure an gane ku suka hana kenan ita kanta hadayar ta isa wurin yankanta kenan kaga wannan yana tabbatar da cewa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya soke hadayar sa to dan haka kenan anan dai a magana wadda take mafi rinjaye duk inda uzuri ya gitta ma mutum kenan in yana da damar aika hadayar shi sai ya aika in ba dama kenan sai ya soke hadayar shi anan yayi aski sannan kuma ya kunce harami game da dukkan komai, kuma ba maganar cewa a shekara ta badi wato yazo ya rama, dan ba a samu ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani daga cikin sahabbansa cewa a shekara ta badi yazo ya rama. Don haka al-Imam Shafi'i yace ita kanta umrakin da ake ce mata umratul qada, ta wadda a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dawo suka saki a cikin wannan wata, ba ana nihi cewa ta ramuwa ba, yace an mata wannan suna ne li annaha min al-muqaba, domin alkawali ne aka yi tsakanin kafiran Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma ana bukatar kowa ya cika wannan alkawali. An gane ku, domin lafazin al-qada yana daukan ma'anar al-itima, kenan dan cika wannan alkawalin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dawo a shekara ta badi a wannan wata da jama'arsa suka dawo suka yi wannan umra. Kuma akwai tabbacin da yawa wanda aka zo da su a shekara ta shida, a wannan shekara ta bakwai basu dawo ba, wanda a shekara ta bakwai wasu sabbi ne aka zo da su. Babu qaulin Allah ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wa huwa mukhayyar, fa amma as-sawm fa thalathatu ayyam. Qala hadathana Abdullah ibn Yusuf huwa at-Tinnisi qala akhbarana Malik an Humayd ibn Qais an Mujahid an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك, قال نعم يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. وتوانا بابيني وانكي بياني جمدا ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace faman kana minkum marida, yace duk wanda ya kasance ba shi da lafiya daga cikin ku, gashi ya dau niyyar haji ko umra, wato rashin lafiya ta cin masa, aw bihi adamir ra'si, wato ko kuma akwai wani cuta a kansa, abin da yake cutar da shi, ko wasu kuraje sun fito masa, ko kuma kulkwata da sauransu, fa fidiyatun min siyami, ubangiji ta'ala yace na kanshi ba da fansa, min siyamin wato shine yin azumi, aw sadaqatin ko kuma wato shine ba da sadaka, aw nusuk wato ko kuma yanka wata dabba. An gane ko, sai malam yace wa huwa mukhayyar, wato shi wanda irin wannan uzuri ya gitta masa rashin lafiya ko wata cutarwa a kansa, ya aske kansa, to an bashi zabi, domin me Allah yace min siyami, sai yace aw sadaqatin aw nusuk, kamar yanda Abdullahi dan Abbas wato Allah ya kara masa yadda yake cewa duk wata auda take zawwa a cikin alqur'ani akan irin wannan hukunci, to iya abinda take badawa zabi ne, kamar yanda can a cikin kafara ta rantsuwa ubangiji ta'ala yake cewa fa kaffaratuhu ibamu asharati masakina min awsati ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, sai yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayya, to dan haka anan da ubangiji ta'ala yace fa fidyatun min siyamin, na kansa wato shine fansa, imma azmi ko kuma sadaka, sai yace aw nusuk wato ko kuma yanka wato shine dabba, imma ya yanka rakumi ko ya yanka sa ko ya yanka rago, sai yace wa huwa mukhayyar, wato zabi aka bashi, fa amma sawm, yace sani dai azumin da manzon Allah sallallahu alaihi ubangiji ta'ala ke nihi cewa fa fidyatun min siyam, sai yace fa thalathatu ayyam, azumi uku ne mutun zai yi. Shine kenan sai ya shigo da hadisin Ka'b ibn Ujra, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa la'allaka azaka hawamuk, manzon Allah yace ya ka abu meyuwa wato kwarin da yake addabarka wato na cutar da kai. Wannan ku kasancewar anan Hudaybiya ne a wannan shekara ta shida, shi Ka'ab ya zo ya hura wuta ya dora tukunya, wannan zafin wuta da wannan kwalkwata sai ta ringa zubowa daga kai shi, ta ringa zubowa saboda an dau kwana da kwanuka ana kan hanya ga kura ga jibi tafiya ce mai nisa tun daga birnin Makka an gane ko kuma cikin sahara ne ake tafiya dajin Makka ba wani ruwa bake akwai wadatacce balantana mutun yace ya samu inda zai wanka da sauransu ita kwada mun kulkwata abin da yake fito da ita wato shine dauda da zaran mutun kura ta bige shi kenan yayi jibi dole dauda za ta samu wurin da za ta kwanta a jikinsa musamman cikin gashi abinda zai biyo baya wato ita ce kulkwata to wannan kulkwata sai ta ringa zubowa a jikinsa kan goshin shi a fuskar shi tana yawo manzo Allah sai ya tausaya masa yake cewa me yiwuwa wato wannan kwarin yana cutar da kai ita ce kulkwata qala na'am ya rasulullah ka ba yace kwarai ya manzo Allah manzo Allah sai ya ce masa ahlik rasak je ka aske kanka wasu salasata ayyam manzo Allah yace kuma ai azumin kwana uku sai yace au adi im sittata masakin ko kuma ka ciyar da wato miskinai guda shida ciyar da miskinai guda shida shine kowane miskini zai bashi mudu biyu an gane ko domin a wata riwaya iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa ya bada farak wanda farak wani ma'auni ne wanda yake nasu iya abinda wannan ma'auni yake badawa na adadi yana bada sa'i uku wanda duk sa'i daya shi kuma mudu hudu ne an gane ko da mudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hudu so uku shine 12 to dan haka anan yace masa au adim sittata masaki ko kuma ka ciyar da miskini shida kenan kowane miskini za a bashi mudu biyu sai yace awin suk bishatin yace ko kuma ka yanka rago kenan shine matsayin kenan fansa game da wannan aski kanka da kai kaga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani ne dangane da ma'anar ita wannan aya da ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya an gane ko ko kuma akwai wata cutarwa a kansa kenan wannan rashin lafiya ko kuma wata cuta wadda take kansa ta sanya ya aske kanshi kamar misali so da yawa zai zamanto mutum yana da ciwon kai wanda galibi in ba aske kanshi bai yi to wannan ciwon kai ba zai dan sauƙaƙa ba kaga wannan rashin lafiya ce wanda maganinta na daga cikin maganinta da izinin Allah wato shine aske kai wannan rashin lafiya ta sanya ka aske kanka ko kuma rauni ne kai dole sai an aske kan sannan za a samu inda za a dinki aka aske ka ko kuma ya kasance kenan kuraje ne ko kuma kulkwata ce shine ake nihi da azan anan kenan kamar kulkwata to shine in mutun ya aske kansa yana cikin haji ko umra a sababin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana to na kansa ɗaya daga cikin abubuwa uku in ma yayi azumi uku jera waɗannan azumi uku ba dole bane ba amma an so mutun ya jera ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini ya bashi wato mudu biyu a takaice dai kamar tiya uku ne zai bada saboda kowace tiya tana yin mudu hudu balma tiya wadda muke awo da ita anan ta dara mudu hudu ko kuma mutum wato ya yanka rago shine matsayin kenan fidiya fansar da Allah ya dora masa akan wannan aske kansa da yi kamar yanda shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa ma Ka'ab ibn Ujra babu qaulillahi ta'ala aw sadaqa wa hiya ib'amu sittati masakin qala haddathana abu nu'aym huwa al-fadl ibn dukayn qala haddathana sayyid huwa ibn sulaiman qala haddathani mujahid annahu qala sami'tu abdurrahman ibn abi layla أن كعب بن أجرة رضي الله عنه حدث أنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فهلك رأسك أو قال هلك قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala da yace au sadaka ko kuma ya bada sadaka a dunkule ubangiji ta'ala yace ya bada sadaka bayan da za a yi ka gane gwalgwadon wannan sadaka da kuma menene za a bada dole sai ka dawo cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam yace wahiya ibamu sittati masakin wannan sadaka da ubangiji ta'ala yake nihi shine ciyar da miskinai guda shida shine anan sai ya shigo da hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa lalle Ka'b ibn Ujra Allah ya kara masa yadda ya bashi labarin cewa waqafa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi tsaye a kaina a nan hudaybiya kaga wannan riwaya sai ta bayyana mana cewa a shi wannan al'amari ya wakana ne a hudaybiya tare da cewa a hadisin da ya gabata babu bayani game da a ina ne manzon Allah ya je iske Ka'b ya masa wannan magana shine yace bil hudaybiya anan hudaybiya kuma a shekara ta 6 lokacin da suka zo domin yin umra sai yace wa ra'asi ya tahafatu qamla yace kaina wato yana ta sare yadda kulkwata sai zubowa take akan fuskata an gane ko can da yace yuzika hawamuk hawam abinda ake nihi kenan anan shine kulkwata kamar yanda yace ya tahawa ra'asi ya tahafatu qamla kaina wato yana ta sare yadda kulkwata akan fuskata fa qala sai manzon Allah yace da ni yuzika hawamuk wato wannan kwari kwarin da yake tare da kai yana cutar da kai kultu na'am nace kwarai tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shin yana cutar da kai yace eh qala sai manzon Allah yace masa fa halik rasak tuje kaka aske kanka aw qala halik ko kuma manzon Allah ya ce kaka ya aske wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara lafazin ra'asak ko kuma bai kara ba dan kar su jingina masa abin da bai fada ba tare da cewa duka babu bambanci da a tabbatar da shi maf'ulun bihi ko a shafe da shi duk ko a shafe shi duka wannan ya halatta a cikin yare wanda yake da larabci an gane ko yanzu misali kace ma yara wannan uktubud dars ku rubuta darasi ko kace uktubu ku rubuta ko kace ku rubuta darasi ai duk ba bambanci idan kace ku rubuta me kake nihi kenan ku rubuta darasi to anan da yace masa fa halik rasak aske kanka aw qala halik ko kuma cai aski duka ba bambanci qala sai Ka'b yake cewa fi nazalat hadhihi alaya wato wannan aya ta sauka a sababina fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya ko kuma akwai wata cutarwa akan sa akwai wata cuta akan sa wannan rashin lafiya ko cutar ta kai shi ya aske kansa wa fidiyatu min siyami ubangiji ta'ala yace na kanshi ba da fansa shine yin azumi uku an gane ko au sadaqatin ko kuma sadaka sai yace au nusuk ko kuma yanka rago shine sai yace fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ni sun salafata ayyam ya azumin kwana uku au tasaddaq bi farqin baina sittatin ko kuma kai sadaka wato da ma'aunin da ake kiran shi farak an gane wanda a Hausa suna kiran shi fangali wanda kenan iya abin da yake shi wannan ma'auni tiya uku yake dauka kusan kamar misali gurgurdan tiya uku ne baina sittatin manzo Allah yace tsakanin wato miskinai guda shida kenan kaga wannan gaba ita ce ta bayyana ma'anar sadakar kenan shine mutun ya ciyar da miskini shida kowane miskini ya bashi mudu biyu kenan in an hada mudu 12 kenan sai yace awin suk bima ta yassar wato ko kuma ka yanka abin da ya saukaka abin da ya saukaka in kana da halin soki raqumi ka soki ko sa ka soki in baka da hali kenan karshe dai kasa shine yankan rabu shine yace awin suk wato bima ta yassar wato ka soki abin da ya saukaka kamar yanda a wancan riwaya yake cewa awin suk bishati babul ita'amu fil fidyati nisfu sa'a qala haddathana abul walid هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي أنا عبد الرحمن بن الأصبهاني أنا عبد الله بن معقل أنه قال جلست إلى كعب بن أجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجه بلغ لك بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتوانا بابيني نمسما wannan ciyarwa da mutum zai yi game da bada fansa domin aske kansa a cikin haji ko umra domin rashin lafiya ko wata cuta ciyarwar kenan mutum zai bada nisfu sa rabin sa'i shi sa'i mudu hudu ne an gane ko sa'i mudu hudu ne kenan rabi kudin an kasa ta biyu kenan biyu shine za a bada shine anan wato Abdullahi ibn Maqil yake cewa na zauna wajen Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara masa yadda sai na tambaye shi dangane da fidiya mutumin da ya aske kansa domin wata rashin lafiya ko wani uzuri na daban me ke kansa fa qala sai ya ce nazarat fi khassa wannan aya fadar Allah subhanahu wataala faman kana minkum maridan aw bihi adamir ra'sihi fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yace wannan aya ta sauka a sababi na ake kwance sai ce amma wahiya lakum amma ta hada ku dukkan jama'a mu'minai har zuwa kiyama akan ire-iren wannan hadisi wato malaman usul suke gina ka'idar suke cewa al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab abinda ake lura da shi ake kallo in lafazi yazo al-qur'ani ko sunna to ya hada kowa an gane ko ba maganar cewa akan wani ta sauka sai mu takaita ta akan shi a'a in ma ta sauka a sababin shi to ta hada dukkan wani mu'mini har zuwa kiyama dan haka shine a dalilin shi wannan aya ta sauka amma duk wanda irin uzurin da ya same shi a yau shi ma zai aikata kamar yanda yake shine yace wahiya lakum amma ta hada ku gaba daya sai yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace an dauko ni an kawo ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace wal qamlu yatanatharu ala wajhi yace kulkwata wato tana zuba akan fuskata daga kansa kenan kulkwata sai zubowa take akan fuskarsa tana yawo to wannan yakan iya kasancewar da aka dauko shi aka kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya taso yayi tsaye akan sa a lokacin yana gindin murhu kenan ya dora tukunya ya hura wuta kulkwata tana zubowa manzon Allah ya zo ya tambaye shi to shine sai yake cewa ma kuntu ural waja'a balaga bika ma ara manzon Allah yake cewa ai ina ganin wannan rashin lafiya ta kai wato ina kyautata zaton wannan rashin lafiya ta kai matukar abin da nake gani ga kulkwata ta zo har tana zubowa akan fuska an gane ko ura anan kenan ta farko zaka ma alhamza kin obamma abinda ake nihi ai abunnu ru'ya ce kenan kalbiya ma kuntu ural waja'a balaga bika ma ara ma anan kuma ba nafiya bace ba kenan ina tabbatar da cewa ina kyautata zaton wannan rashin lafiya wato ta kai matuka kamar yanda nake gani game da kai ko kuma cewa ma kuntu ural jahada balaga bika ma ara yace lalle ina zaton wato wannan wahala ta kai matuka kamar yanda nake gani aljahad shine bi ma'ana almashaqqa duk abin da kenan zai wahalatar da kai zai cutar da kai manzo Allah sai ya ce masa tajidu shatan shin zaka iya samun wato rago wanda zaka bada a matsayin fidiya fa qultu la nace masa a'a bani da hadi fa qala sai manzo Allah ya ce masa fa sum salasata ayyam to je kake azumi uku azumin kwana uku aw adiim sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'in kenan kowane miskini ka bashi rabin sa'i kenan shine mudu biyu kenan miskini shida zai ciyar da su kenan kowane miskini za a bashi mudu biyu bibiyu so shida kenan 12 kenan shine sa'i uku domin kowane sa'i wato matsayin wato mudu hudu ne muje wannan babi na gaba sai mu tsaya babun annusku sha qala haddathana ishaq qala haddathana rauh qala